Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage
a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari amma a yau ma 20 ga watan Janairu na shekarar 2021 yau take babban rana a nan Amurka wato ranar bikin rantsar da sabon shugaban kasa Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris
ke Amina wato wannan babbar rana ta bambanta da kowane lokaci saboda a wannan karan an samu matsalolin rarrabuwar kawuna da kuma annobar coronavirus
ke dai bari akan waɗannan batutuwa ne wakilin sashen Hausa ya tattauna da masana kimiyyar siyasa
sannan kuma na samu tattaunawa da mai sharhi akan al'amuran siyasar Amurka akan wannan babbar rana
haka zalaka muna tafa da tarihin wannan rana da ra'ayoyin an Najeriya da Niger akan wannan babban biki na yau
sai a kasance tare da shirin yau da gobe
Thomas saurare bari mu fara da nazari akan yadda wannan rana ta rantsarwa ta samu asali wanda abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba ya hada mana
a ranar 30 ga watan Afrilun shekara ta 1789 aka rantsar da shugaban Amurka na farko George Washington a babban zauren tarayya na Federal Hall dake birnin New York babban birnin Amurka na farko inda mai gabatar da rantsuwar wazirin New York Robert Livingston ya bude littafi mai tsarki yace shugaba Washington ya dafa da hannunsa na dama aka kuma yi haka a gaban dubun dubatan jama'a da suka bazu kan tituna don su shaidi wannan abin tarihi daga nan sai shugaba da ƴan majalisar ƙasa suka shiga zauren majalisar dattawa inda ya gabatar musu da jawabin farko na shugaban da aka kaddamar inda ya roki bishewa daga Allah wanda ya kira shi mai dukkan iko mamallakin sama da ƙasa tare da cewa shi ba zai karbi albashi ba sashi na daya na rubutu na biyu na kundin tsarin mulkin Amurka ya bayyana cewa shugaban da ake kaddamarwa zai rantsa cewa ina mai matukar alkawari cewa zan gudanar da aikin shugaban kasar Amurka cikin aminci kuma zan yi duk abin da nake iyawa in adana in kare in kuma tsare kundin tsarin mulkin Amurka to shi dai bukin kaddamar da shugaban kasa al'amari ne mai muhimmanci a Amurka kundin tsarin mulkin Amurka ya tanaji zaben shugaban kasa ta tsarin kasafin kuruku na Electoral College inda kowace jaha kan samu kaso na wakilan Electoral College masu kada kura'a bisa ga adadin ƴan majalisun ta a majalisar dokokin kasa kowane wakilin zabe zai kada kura'a guda daga cikin jumlar kuruku 538 duk dan takarar da ya samu fiye da rabi wato 270 ya ci zabe kamar yadda Joe Biden ya ci a wannan karan kundin tsarin mulkin Amurka ya tanaji cewa shugaban kasa ya kasance haifaffen Amurka wanda ya kasance a kasar na tsawon akalla shekaru 14 kuma bai gaza shekaru 35 ba to amma kundin tsarin mulkin kasar bai ce komai kan tsarin bukin kaddamar da shugaban kasa ba to sai dai kamar yadda shugaban farko George Washington ya rantsa da littafi mai tsarki ko Bible kusan duk shugabannin da suka biyo baya haka suka yi amma akasari sun yi amfani ne da Bible din gidansu inda aka bude musu ayar da ta fi tasiri a gare su kuma tun bayan waziri Livingston bisa ga al'ada babban alkalin kotun kolin Amurka ne ke rantsar da shugaban kasa. A baya kundin tsarin mulkin Amurka ya tanaji rantsar da shugaban kasa ne ranar 4 ga watan Maris saboda wakilan zabe su samu isasshen lokacin har hada sakamakon zabe kuma a samu isasshen lokacin shiryawa don zuwa wurin rantsarwar. To amma ganin an ci gaba ta fuskar fasahohin sufuri da sadarwa sai aka ga babu dalilin daukar lokaci mai tsawo kafin rantsar da shugaban kasa. Don haka a shekara ta 1933 sai aka yi gyara ta 20 ga kundin tsarin mulki wacce ta tanaji rage tsawon lokacin shirin rantsarwar zuwa ranar 20 ga watan Janairu. An fara rantsar da shugaban kasa ranar 20 ga watan Janairu ne a shekara ta 1937 wato shekaru hudu bayan kwaskware kundin tsarin mulkin Amurka a wa'adi na biyu na shugaba Franklin Roosevelt. Tun daga kan shugaba Roosevelt zuwa wannan zamanin a rana ita yau wato 20 ga watan Janairu ake rantsar da shugaban Amurka kamar yadda an jima kadan idan Allah ya so za a rantsar da Joe Biden. Kamar yadda a kowane bukin kaddamar da shugaban kasa wani abu ko wasu abubuwa kan fi dauki hankula, haka ma wasu bukukuwan kaddamarwar sun fi dauki hankula. Alal misali shugaba Abraham Lincoln ya yi amfani da lafuzza masu cike da hikimar jan hankali a jawabinsa na shekara ta 1865 wajen haɗa kan Amurkawa bayan rarrabuwar kawuna ta yadda har ake ganin yaƙi na iya barkewa. Shugaba na 35 John Kennedy wanda ya zama shugaba mafi ƙarancin shekaru a shekara ta 1961 an san shi da kalaman da ke cewa karkace mai ƙasarka za ta yi maka amma me za ka yi ma ƙasarka. Bayan da hasken rana ya ta ɗauke masa ido sai kawai ya yi watsi da rubutacciyar takarda ya shiga magana da ka wacce ta girgiza Amurkawa. Ranar 20 ga watan Janairun shekara ta 2009 aka kaddamar da shugaban kasa bakar fata na farko Barack Obama a wani biki mai cike da tarihi wanda ya dada armashi saboda iya lafazi irin na shugaba Obama wanda har ya sa wasu Amurkawa musamman ma bakakken fata suka yi ta hawaye. An yi ittifakin cewa shugaba Washington ne ya taba gabatar da jawabin shugaban kasa mafi gajarta mai kalmomi 135 a wa'adinsa na biyu a shekara ta 1793 a birnin Philadelphia na jihar Pennsylvania wanda ya zama babban birnin Amurka na wucin gadi yayin da ake tsara birnin Washington DC. Shugaba William Henry Harrison shine ya gabatar da jawabi mafi tsawo a shekara ta 1841 mai kalmomi 8455 da ya shafe kusan sa'o'i biyu yana karantawa. Yau ma da za a rantsar da shugaban Amurka na 46 akwai wasu abubuwan tarihi. Mataimakiyarsa Kamala Harris ita ce mace ta farko kuma bakar fata ta farko da za ta zama mataimakiyar shugaban kasa. Sannan kamar yadda ya faru sau uku a baya a wannan karan ma shugaba mai barin gado Donald Trump zai kaurace ma bikin rantsar da wanda zai gaje shi. Don haka ba mamaki a samu ƙarin wasu abubuwan tarihi da za su bayyana a lokacin kaddamar da Biden musamman ma a jawabinsa ga Amurkawa ganin yadda aka yi jinajina a majalisar dokokin ƙasa bayan da magoya bayan Trump suka kutsa ciki a lokacin da ake tabbatar da zaben Biden ɗin. Don haka ana hasashen cewa mai yiwuwa Biden ya bi sahun shugaba Lincoln wajen amfani da lafuzzan haɗin kan ƙasa a jawabinsa ga Amurkawa.
Bari mu je ga rahoton da wakilin sashen Hausa a Abuja Nasir Adamu Al-Hikaya ya hada.
Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce Trump ya gudanar da mulki ne bisa muradun da suke cikin zuciyarsa amma ba lalle ne zuwa yanzu a gana damarsa ba.
To amma kuma abubuwan da yake so din nan kuma ba akan shi dan siyasa dama yanzu ba akan bai dan takara ya ci zabe ya fadi bane wata dama ya samu na wani tunani da ake a wasu bangarori na Amurka ya ja wannan tunanin suka yadda da shi yazo ya ja suka samu har ya samu mulki don ya tabbatar da wannan tunanin. Wato tun lokacin da Obama yana nan ana tunanin cewa mai isa baki zai zo ya mulki, wasu turawa jarfata suka fara jan layi akan su wannan kuskure ne, shi kuma ya zo ya shiga. Saka ba siyasa yake ko ta Democrat ko ta Republicans ba taɓa wata takara ba sai wannan. Saboda haka ba zai yanzu so mana dama ba sai ya bar wannan kujerar. To kuma babban nadama ta za ta zo akan yanzu tarkon da aka kafa masa. Tunda an tsige shi so biyu idan koda bayan ya sauka su ƴan majalisar dattawa za su iya zama su yanke hukuncin cewa wannan laifin duk da baya kan kujera tabbataccen laifi ne. To in suka tabbatar da wannan laifin ba zai sake rike wani mukamin jama'a a Amerika ba. Yana da kuma magoya baya wanda kai ka san ƙuri'a miliyan 74 ya samu, yana ganin cewa yana da wata dama da zai iya sake rike shugabancin ƙasa nan da shekara huɗu. To wannan lokacin
yan siyasar Najeriya na fadar irin sauyin da suke hasashen sabon shugaba Joe Biden zai kawo. Sani Gwamna Jigo ne a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya.
Tun kana ya rantsar da shi ai yayi bayanin cewa wasu abubuwa wanda hada amfani ga ita kanta Amerika da kuma duniya gabaki ɗaya zai dawo da martaba Amerika su dawo cikin su. Ya ce zai dawo da haraka dumaman yanayi. Yanzu ya ce dukkan kasashen musulmai waɗanda aka dakatar daga zuwa Amerika za a ci gaba da basu biza. Ya kafa tarihi sosai. Gashi tsohon sanata ne, gashi tsohon mataimakin shugaban ƙasa ne shekara 8, ya dai goge ga harkokin jagoranci na al'umma.
Masu nazari, ƴan siyasa da ma duk wata majalisar hira a Najeriya na duba yanda shugaba Donald Trump ya fice daga fadar White House ba tare da jira don tarbar sabon shugaba kamar yanda shugaba Obama ya yi masa shekara ta 2017. Ga ra'ayin kwamishinan lafiya a yankin Arewa maso gabas Dr. Ahmad Gana wanda ya hulɗa da hukumomin lamuran lafiya na Amurka.
Ina kallon CNN naga ana tattara kayan Donald Trump ana fita da shi da bahasi da ake yi da cewar saura masa abubuwa zai bar gwamnati. Ya ce to duk irin ballagaza da aka yi ta yi a gwamnati. Tance da irin shugabanci da shi Donald Trump ya kawo duniya a wanda ya sha bamban da sauran shugabanni na Amerika da shugabanni na duniya baki daya akwai babban darasi a ciki. Kasar Amerika muna mata murna na rabuwa da wannan shugaba wanda ya kawo rabuwa a cikin wannan kasa da kasashen duniya da yawa suna kallonta a zaman abinda za a yi misali da ita a mulki na demokradiya.
Shin me Dr. Gana zai ce ne kan nuna sanyin gwiwar Trump ko aka san hakan a daidai lokacin da ya bar gado ba da shiri ba?
Babu alama na dama a jiki Donald Trump har yau dinnan da muke magana da kai gani yake an masa fashi kuma gani yake wanda zai hawo mulkin nan ba halattaccen shugaba bane shine halattaccen shugaba. Zan farko dai ka san ya ce ba zai halasci wajen rantsar da shi sabon shugaban kasa ba. Kuma na ji mai ɗakin Biden tana magana tunda aka zabe su mai ɗakin Donald Trump bata koya bata mata ta yi magana da ita ba. To kaga yanzu in yazo shiga cikin gidan ma ban yi tsammanin zai samu Donald Trump ya tare shi ba don already ina gani ya riga ya wuce gidansa a Florida. Kaga yadda Obama ya masa da iyali sa suka tarbe shi suka mutunta shi ya shiga shi ba zai yi wa wannan ba domin bai yadda ma da zaben ba. So babu maganar nadama a jikin sa.
Suma yan jarida na bayyana ra'ayinsu da ya sha bamban da wasu masu sharhin da nuna ko banza za a ga gurbin Donald Trump. Yusuf Ishaq Baji ɗaya ne daga shugabannin Radio Vision a Najeriya.
Domin an jima ba samu shugaban da zaran wani abu ya faru baya taunawa kawai zai iya jefawa a shafin sa na Twitter. Daga nan su kuma ƴan uwa abokan aiki an samu abin da za a ci gaba da kacancanawa a samu labarai ta duk inda ma ba a tsammani. To hakika za mu yi kewar Donald Trump a wannan bangare na samar da labarai. Sai dai kuma da yake ba sani ba yanayin duniya da za ta iya juyawa ta yiwu shi ma wannan sabon shugaba wato Joe Biden ya zo da wani salo wanda zai iya daukan hankalin duniya wanda kuma zai iya samar da irin labaran. Amma tabbas duniyar aikin jarida ta yi rashin mutum mai samar da labarai. Ko banza daga ya ga abu kawai ko ya shirya ko bai shirya ba kawai zai furta. Ko ma ya za dauka kawai yana daukan kansa shi a matsayin shugaban duniya ne don haka kawai zai magana sa ko ta muku dadi ko ka ta muku dadi.
I'm not afraid to die.
masu saurare, a wannan karan Amurka ta samu canje-canje da suka hada da rarrabuwar kawuna da annobar coronavirus, inda na samu tattaunawa da Dr. MK Hassan mai sharhi akan al'amuran siyasa Amurka, kuma ya bamu dan takaitaccen tarihi da muhimmancin wannan babbar rana ga Amurkawa.
To bikin karban naɗa sabon shugaban ƙasa yana da matukan tarihi a ƙasar nan. Tunda aka kafa ƙasar nan a 1776, kowane shekara hudu sai an yi wannan biki na rantsar da sabon shugaban ƙasa ko kuma wanda yake kai ya zarce. Wannan ba karamin tarihi bane, muna maganan shekara 245 yanzu ana kan wannan tsari. Ba taɓa yin kuba, ba taɓa yin mulkin soja ba. So suna alfahari da wannan tsari nasu na a yi zaɓe, wani ya hau, a naɗa shi shi ma ya yi wa'adinsa ya sauka. Wannan tsarin na demokradiyya shine ƙasashe da yawa suke suma kofa irin na Amerika, shine wanda Najeriya ita ma take kofa yanzu. Shi yasa kowane shekara hudu za a yi zaɓe, ko mutum ya ci ko kuma in ya yi wa'adinsa guda biyu wato shekara takwas ya sauka. Wannan abu ne da an saba yin sa a ƙasar nan kowane shekara hudu, kuma babban biki ne. To amma wannan shekaran akwai matsala, saboda shi wanda ya fadi zabe ya ce ba zai zo taron ba, kuma ga matsalan corona ba sun a tara mutane. So saboda wannan matsalolin akwai an karfafa tsaro sosai a wajen, sannan maimakon yawan mutane da suke taruwa sosai a nan tsakiyan birnin Washington DC, an kafa tutoci akalla 200,000 da ke nuna alaman mutane a wajen. To shi shugaba Trump ya ce ba zai je ba, da safe zai je nan filin jirgin sama inda shugaban kasa ke sauka ya yi bikin barin gari. Shi kuma wannan za a rantsar da shi karfe 12:30. Rabon da shugaban kasa ya ki zuwa biki irin wannan tun wani shugaban kasa da aka yi Andrew Johnson shekara 152 da suka wuce bai zo ba. Shugaba Trump zai zama shine na hudu a tarin Amurka da bai je bikin rantsar da sabon shugaban kasa ba. Na farko John Adams, sai John Quincy Adams, sai Andrew Johnson, yanzu kuma sai shi shugaba Trump. Kasashen duniya suna kallon wannan abun saboda muhimmancinsa da misali da yake bayarwa sauran 'yan siyasan duniya, cewa ka yi wa'adinka, ka kaddamar da zaɓe na adalci, ka tafiyanka gida, ko kuma in ka ci ka ƙarasa wa'adinka.
Ya kake ganin yadda sabuwar gwamnatin za ta amfani nahiyar Afirka?
To akwai hanyoyi da dama da sabuwar gwamnati za ta amfani nahiyar Afirka, amma yawancin abin da zai faru shine sai idan mu kasashenmu na nahiyar Afirka sun sa himma wajen neman taimako da kuma zama kawar Amurkan domin su ci moriyan Amurka kamar yadda sauran kasashe suke. Misali kamar kasar Saudiya, kamar kasar Turkiya, kamar kasar Egypt, da manya-manyan kasashen duniya da suke zuwa su kamun kafa su sami abin da suke so, ko makamai ne ko tsaro ne ko kuma ciniki da Amurka. Suna ita kanta Amurka tana son karin kawaye, saboda babban abin da yake damun su shine na yaya za su shawo kan China. Saboda haka ko da tsohuwar gwamnati ma sun je su kasashen Indonesia, su India, suna ta ba su kuɗi, suna kokarin inganta tattalin arzikinsu. A Afirka sun ɗauki Ethiopia, sun yi ta zuba mata kuɗi da investment da sauransu a matsayin kawarsu. So mu ma West Africa, ya kamata Nigeria mu yi tunani me ya kamata da su Ghana, wani tsari ya kamata mu kawo mu nemi kamun kafa yanda ake lobbying a Washington domin mu sami ƙarin tsaro, mu sami hanyoyin kasuwanci da yanda za mu sami kuɗin shiga daga ƙasar. Akwai matsalan da ya sha musu kai na dumaman yanayi, wanda mu ma ya shafe mu, yana shafan manomanmu. Wannan tsari da suke yi, ta yaya za mu amfana da shi? Shine shugabanninmu ya kamata suke su tsara, su yi tunani, su yi lobbying, su yi pushing domin mu ma mu sami abu daga nan wajen, kamar yadda sauran kasashe suke zuwa suna pushing interest ɗinsu, suna samun advantage na hanyoyin ci gaba. Akwai matsala na abin da ya dame su cewa suna son su yi mota mai aiki da wutar lantarki su inganta harkar makamashi. Abu ne da mu ma ya kamata muke tunani, saboda gaba irin wannan abubuwan da wannan sabuwar gwamnati zai jawo yawan mai da ake bukata a duniya ya ragu, wanda zai shafi tattalin arzikinmu. To irin wannan abubuwan ne ya kamata su shugabanni su yi tunani yaya za su tsara, yaya za su aligning interest dinmu da interest din kasashen da suka ci gaba, domin mu ma mu samu abu a jikinsu.
Waɗanne matsaloli da kalubale kake ganin sabon shugaban kasa wato Joe Biden zai fuskanta?
Matsaloli da kalubale da ke gaban sabon wannan gwamnatin suna da yawa. A tarihin kasan nan an dade ba a sami irin wannan rigiman siyasa ba na ayi zabe shugaban kasa ya nuna bayyanda ba ya kima zuwa inauguration. Wannan yana nuna har yanzu akwai shi shugaban kasa Trump yana da magoya baya da kuma rarrabuwan kawuna. So shugaban kasa Biden dole ne yayi abin da zai kamata yayi na yanda zai kawo hadin kan yan kasa. Sannan akwai matsalan wannan annobar cutar corona da ta riga ta yi illa a kasan, akalla yanzu mutum 380 sama da wannan sun mutu a wannan corona din. Sannan wannan ya taba tattalin arziki na kasan nan. Abin da ke gabansa shine yanda zai shawo kan wannan da ba da maganin rigakafi, sannan kuma da farfado da tattalin arziki. Abubuwan da suke faruwa a kasan nan suna da alaka ga sauran kasashen duniya, saboda girman tattalin arzikin ita Amurka din. Kaman yanda misali mun dauki Najeriya, muna harkan mai da kamfanonin kasashen Amurka suke taya mu hakan mai, su Chevron, su Exxon Mobil da Texaco su ne manyan wanda suke harka da kamfanin manmu na NNPC. Sannan kudinmu duka, raran kudinmu da foreign reserve dinmu na cikin bankunan Amerika, nan muke sakawa muna juya su. So duk abin da ya dan shafi Amerika yana shafan kamar kasar mu Najeriya ko kuma Ghana ko kuma sauran kasashen yammacin Afrika. Kalubalen da kuma yake kara fuskanta shine yaya za su yi da China kan ta shige musu gaba. Suna da sabon tsari da yake so na inganta tattalin arziki da kera motoci masu aiki da wutar lantarki da kuma maganin dumaman yanayi. Wayannan matsalolin su ne a kan gaba na yanda za a tada tattalin arziki a yi maganin corona da haɗa kan mutanen kasar.
Yanzu kuma za mu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya da Nijar akan wannan batu.
'Yan Najeriya su ma dai ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakunansu game da dambarwar siyasar kasar ta Amurka. Abinda ma ya sa na ji ta bakin wasu 'yan kasar mazauna birnin Lagos game da shirin rantsar da sabon shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris, inda kuma suka bayyana manufarsu ga sabbin shugabannin na Amurka. Da farko dai ga Sama'ila Yakini.
a gani na Joe Biden zai zama shugaban kasa wanda ita kasa America za ta yi murna da zuwan shi, kuma kasashen Africa da gani manufofin shi da ya nuna lokacin takara kafin ya kai ga zabe da kafin ya kai ga nasara, akwai alama zai tafi da kasashen Afrika da musamman musulmai gaba daya da kuma baki na shigowa kasan America.
Assalamu alaikum, suna Alhaji Adoshi Aibu Dan Sudu, National President Arewa United Consultative Forum ne wa ainihin America murna da mutanen America tare da jama'ar duniya gaba daya musamman kasashen da suke bin tsari na demokradiyya. Kuma ina mai murnar rantsar da shi wannan zaben shugaban kasa Joe Biden da za a yi, wanda yake America daman kamar ita ce uwar demokradiyya a duniya. Idan demokradiyya ta fada a America, to demokradiyya ta fada a duniya gaba ɗaya kenan.
Muna fata shi wannan shugaban America sabo, Ubangiji Allah ya taimake shi kamar alkawarin da ya yi, yace zai maida jakadancin waɗansu ƙasashen duniya, misali ma ƙasashen musulmi, wanda har Trump ya zo yi wata katanga wai baya son baki su shiga America. Amma kaga Trump ya zo ya shiga ya yi damarmara a demokradiyya a duniya.
Wato ra'ayina a kan wannan rantsar da sabon shugaban ƙasa da za a yi na Amurka, muna masa fatan alkhairi, muna fatan kuma ya gyara kurakurai wanda tsohon shugaban ƙasa ya gabatar, wato na nuna launin fata ko ƙeyata wani addini ko kuma ƙeyata wasu launin fata wanda bayan ma baki. Kasancewar Amurka ƙasa ce wacce ta kasance tana da shugaba ce a ƙasa, shugaban duniya ce a takaice, kuma ita bai kamata a ce ta ware wani bangare ba ta yi wannan ɗansa.
Wato mai magana wa Bangida Sada, a hannun gaskiya abin da ke faruwa a kan wannan zaɓe na Amerika, wannan abin farin ciki ne. Wato in ka lura da cewa shi John Biden mutum ne wanda baya nuna launin fata, mutum ne wanda ke son al'umma, mutum ne wanda ya san ainihin haƙƙin demokradiyya. Saboda kamar tare da shi 100% muna goyon bayan sa. Allah ya taimako baki ɗaya, kuma ya taimaki Afirka tare kuma da duniya baki ɗaya. Allah tsare mu.
Sunana Salifu Abubakar. To lalle dai tarihi da ya gode, kullun dai ƴan demokrat na ke saman iko suna kula da Afirka yayin da ƴan republican. Don kuma na fatan shi wanga Biden din da yazo ya ci gaba da kama ma kasashen Afirka, ya ci gaba da kama ma duka Afirka. Don in Afirka ta zama lafiya, in Afirka ta ci gaba, kama duniya ce ta ci gaba. Dan nan na da kuma matsalolin jewa. Kuma lalle America babbar kasa ce da Allah ya bata arziki, kuma tana da lisanin, tana da hangen daga ta huto ta huda kasashen Afirka cikin wanga mugun halin da muke ciki. Duk yanda muka san su a dauka wani Bill Clinton, wani Barack Obama, wani duka dai waɗanda suka yi fase nan, su an godi, kuma tarihi ya godi da vraiment sun kama ma Afirka. Yanzu kun di ba kamar mu nan funkin ba namu gadar da muke da ta farko a nan Niger, Kennedy ya yi ta. Kennedy candidate democrat na, president democrat na, kenan mu democrat din nan in sun zo vraiment suna kama ma Afirka.
Sabo Saidu, tsohon magatakardar Hukun Saidu La Republic, mun yi farin cikin da ya zamanto demokaradiyyar Amerika ta gode ƙarhinta. Abinda muke fata ya zamanto Joe Biden zai mai da Amerika bisa kyaukyawar niyyar da take da ita tun bayan yakin duniya na biyu, nuna san karan san kyaukyawar niyyar Amerika ita ce taya jama'ar duniya su hita da cikin kangi na talauci koko kangi na musgunawa.
Sunana Abdulrazak Ibrahim, mai nazarin harkokin yau da kullum. To wallahi malam Sule, abin na harko da ya kamata bai da miliyan kai shine hada kayan kasa, saboda wanda bargado ya samu yan kasa wata kida cikin kai wanda ba a san Amurka da shi ba, kenan Biden sai ya jajirce wajen hada kanu yan kasa. Kaga wannan wani kalubale ne da ya kamata a ce shi ya dauki sanadin hannun shi domin magance su kayan yin so mu aiki gadan-gadan. kaga yanzu a cikin tarana cikin annoba ta COVID-19 kuma na san cewa kasashen Afirka dama cutar nan ta ratsa su kuma ba su da sukuni ko jari hannu wani hali na sayan irin wannan allura ta rigakafi sai bai da ya kamata idan ya hau cigabar aiki ta karatar kuma zai samu hannu zai ce wannan allura ta taimaka ma kasashen da ba su da halin sayanta na Afirka.
Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa wato Amina Bahari Auna da wanda ya hada shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.